بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غوديا تتبت قال مدوك كنسركي نديبا مداما حدوا أولا مسلات النقوبة a wannan yammaci na juma'a 27 ga wannan wata na Shawwal, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara ta 1441, wanda ya dace da 19 ga watan 6 shekara ta 2020 miladiya. A inda zamu fara karatun littafin الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى، وان دعك تمشي تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد. فاتم ألا مدوك كنسركية مكيم سنع البركة أجن كرتون للتافن لزامي يبام داما أيكي دا أبندكي تكي يعني سنشيمو دا قد أبند بداتي با وان دزام جي أجن للتافن. Muna roƙon Allah kuma subhanahu wa ta'ala da sunan shi kyawawa da sifofin shi masu kamala yadda ya nuna mana wannan rana ta yau da muka sa wannan littafin, kuma ya ba mu dama har zuwa ƙarshen wannan littafin. Kafin komai, za mu ji wani kaɗan daga cikin tarihin mawallafin wannan littafin da malamin nan ana ce mishi al-Imam as-Sana'ani. Babban malami ne, malamin hadisi ne a lokacin shi, babban malamin fiqh ne a zamanin shi, wanda sunan shi shine Muhammad ibn Isma'il bin Salah al-Amir al-Kahlani thumma as-Sana'ani. Wannan shine sunan shi, wanda dangantakar shi tana zuwa ne zuwa ga الحسن ابن علي بن ابي طالب رضي الله عنه. ان كان daga cikin ahlul bait ji kan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. So da idan kabbi kakannin sa zaka kai zuwa ga al-Hasan, wanda Hasan kuma ibn Ali ibn Abi Talib. An aife shi shekara ta 99 bayan hijira, wanda ya mutu shekara ta 182, wanda yau barin shi duniya gaba daya kusan shekara 259. Ya bar duniya da shekara 259. Allah ya ji kanshi ya gafarta masa. Malami ne mai kokari sosai, Allah ya jefa masa san bulaguro dan neman ilimi a cikin rayuwar shi. Shi yasa karon farko bayan yayi karatun mahaifinsa sun koma garin Sana'a. A nan wannan garin ya hadu da manyan malaman wannan garin, kuma ya ɗebi ilimi a wurin su. Sannan ya koma bangaren Hijaz, Makka da Madina. A nan ma yayi karatun fitattun malamai shahararru. Sannan ya dawo zuwa garin shi na Sana'a domin ya da ilimi da kuma raye sunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma kare bid'a da ababen da dubu su dace da addini ba. Ya kafa majalisi don karantarwa, kuma ya zuba kokari iya kokari wurin karantarwa, har Allah ya sa ya shahara, al'amarin sa ya bayyana, makanarsa ta dukaka, sai kasance kusan shi ne marja'i na ahlul ilm a cikin garinsu, makoma na malaman ilimi. Dole idan ana tattauna cikin abin da ya shafi fagen ilimi sai an neme shi kasancewa Allah ya bashi guwa uku Allah ya bashi daga dage tsayayyu cikin abin da ya shafi ilimi na addini ya tashi da yin da'awa matukar tashi ta yadda ya kokari wurin foro da kyakkyawa da hani da mummuna ya bayyana gaskiya karara wurin inkarin munkari da kuma yakar bid'a da mutanen da suka kauce ma daidai ba ruwan shi da abin da zai samu shi wurin fadin gaskiya game da addinin Allah baya jin tsoron zargin mai zargi shi yasa a rayuwar shi ya hadu da fitintunu masu yawa ya hadu da bala'o'i na rayuwa ta yadda hannu man kashe sa akai ba dan komai ba dan ya tsaya kan gaskiya da kuma kokarin yakar ƙarya na kuma wannan tabi'a ce ta duk wasu wanda ba su san gaskiya duk wanda kaga yana yakar gaskiya da ƙarfin mulkinsa ko da taron jama'arsu da nuna cewa gari nasu ne ko ƙasa ta su ce wannan shi ke nuna an kai su matuƙa ta fuska hujja ba su da abin da za su iya kare kansu dan idan kana da abin da zaka iya kare kanka ta fuska hujja da dalili baya buƙatar sai an yi tashin hankali baya buƙatar fada baya buƙatar a ce a kori malami ko a jefe sa in akwai hujja sai a kiro ka kai da malamin ku zamna a yi masanyar dalilai wurin tabbatar da gaskiya da iji ƙarya to amma dama hanya ce ta mutanen banza ko da yaushe idan aka bayyana gaskiyar da ba sa so sai su kokarin ya kaddam mai bayyana wannan gaskiyar ta hanya kore shi ko ta hanyar yi masa barazanar kisa ko abin da ke kama da haka to lalle ya hadu da fitintunu masu yawa a rayuwa dan akwai wani daga cikin jagorori da ya bashi dama ya kasance shine limamin juma'a na garin Sana'a kuma ya fara hudubar juma'a lokuta masu dama har aka kai ga mutane suka hadu a kan shi na cewa su kashe shi saboda ya bar ambatan a imma na mazahib guda hudu a cikin maganganunsa wanda su suna ganin cewa dole duk abin da zai fada ya kasance na ambatu a imma guda hudu shahararru malaman mazhaba kenan abinda aka saba ji yau da gobe da ya kasance baya ambatansu a cikin hudubobin shi sai suka zarge shi suna ganin ya zo da abu sabo har suka masa barazanar kisa juma'a mai zawa an tsara an dabbara cewa za a kashe shi Allah da ya kare shi bayani ya bayyana aka kama wanda suka so su kashe shi aka rufe su shi kuma aka tsaida shi daga barin hudu ba shi kenan Allah ya ji kanshi ya gafarta masa ya yi hidima sosai a cikin addinin musulunci ta yadda ya yi wallafe-wallafe wanda suka amfani al'umma sosai babban shaharar littafin shi wanda sunan shi bai boyuwa a kan ɗaliban ilimi shi ne Subulus Salam sharhi ne na Bulughul Maram littafi ne mai girma littafi ne mai fa'idan gaske Imamul Albani rahimahullahu ta'ala yana yin wasiya game da ɗaliban ilimi cewa su koma wurin karanta littafin Subulus Salam sharhi na Bulughul Maram na Imam As-Sana'ani sun mutun ne wanda bai dogara akan mazhaba ko guda ba baya ta'assubanci cikin ra'ayi ra'ayin shi shine Qur'ani da hadisi bisa ga fahimtar magabata ba ruwan shi da mazhabi baya malikiya baya shafi'iyya baya hanafiya baya kuma wata saura wace sai ba ambata ba baya cikin hanabila da'awar sa yake kawai bisa ga fahimtar Qur'ani da hadisi Allah ya ji kanshi ya gafarta masa bayan shi na littattafan da ya wallafa na daga cikin su wannan littafin da zamu karanta wa yanzu tatahiru li'tiqad an adran al-ilhad Allah ya ji kan malam ya gafarta masa ya sa gidan aljannaci makomarsa me malai ce
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم وهو المستعان الحمد لله الذي لا يقبل توحيد ربوبيته من العباد حتى يفردوه بتوحيد العبادة كل الإفراد من اتخاذ الأنداد فلا يتخذون له ندا ولا يدعون مع الله أحدا ولا يتكلون إلا عليه ولا يفزعون في كل حال إلا إليه ولا يدعونه بغير أسمائه الحسنى ولا يتوصلون إليه بالشفاعة بالشفعاء من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ربا معبودا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ربا معبودا ربا ومعبودا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أمره أن يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله وكفى بالله شهيدا صلى الله عليه وعلى آله التابعين له في السلامة من العيوب وتطهير القلوب عن اعتقاد كل شيء يسوب وبعد
مالا يكتوى بيان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يقبل توحيد ربوبيته من العباد حتى يفردوه بتوحيد العبادة كل الإفراد وديتا تبتا قال مؤلوك كنسركي وأن باية كربة توحيد الربوبية السا قباينسا هرسيسا كليتاشي أتكين توحيد عبادة دكنا kadaitawa malan ya fara littafin shi bayan bismillah da godiya ga Allah dan alhamdulillah shine dukkanin yabo da godiya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki shi kadai wanda Allah baya karban tauhidur rububiyyah shi ga bayin shi har sai sun kadaita shi cikin tauhidun ibada matukar kadaitawa wanda tauhidur rububiyyah ɗan uwa shine yarda da Allah ta fuskar ayyukan shi kenan ka kadaita Allah ta fuskar ayyukan shi shi Allah madaukakin sarki shine mahalicci shike arzutawa shike kashewa shike rayawa shike fito da rana daga gabas ta fadi yamma shike safkar da ruwan sama shike fitar da tsirrai shike juya al'amura gaba daya wannan shine tauhidur rububiyya kadaita Allah ta bangaren ayyukan shi shi Allah madaukakin sarki wanda wannan ayyukan da aka ambata Allah shi kadai yake banta da su ba shi da abokin tarayya wurin zartar da su babu wani wanda zai ce shi ya faru halittu shi yayi halitta babu amma ya fada kariya ce ki dan ai zamanin da babu shi kuma akai wani zamanin da aka samar da shi kuma za a zo a rasa shi wata rana kuma wane ne sannan Allah shi ke raya wanda ya so daga cikin halittun shi shi ke kashewa baya da abokin tarayya cikin haka shi ke fitar da rana daga gabas babu wani zai fito ya ce shi ke fitar da ita daga gabas a cikin tarihi ma wani ɗaya ne daga cikin sarakuna aka samu wanda ya jayayya da annabi Ibrahim Annabi Ibrahim ya nuna mishi cewa Allah shi kadai ne abun bauta na daga cikin ayyukan da Allah yake yi yakan fito da rana daga gabas ya fadar da ita daga yamma yakan kashe yakan raya sai ce ni ma na iya kashewa na iya raya masu tarihi suka ce kiro mutum guda ya kashe shi guda ya ce tafi ka shiga gana kashewanka na rayawanka aha Annabi Ibrahim ya ce to Ubangiji na shine ke fito da rana daga gabas ya fadatta da ita zuwa ina yamma to kai yanzu a matsayin ka na Allah kai ma kai sunkuyan haka ka fito taka daga yamma ta fada ina gabas sai tsuruso shine Allah ya ce fabuhital ladhi kafar wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin sai kumiyata saboda ya san baya daga cikin ikon sa yayi haka ba mai zartar da hakan sai Allah shi kadai kuma kashewa da rayawa ma ai ba abin da yake cikin abin da yake ƙarya ce yake mai kashewa mai raya shine wa shine Allah to wannan shine tauhidur rububiyya ku sani akwai wa tauhidur rububiyya fa shi kadai baya wadata kuma bai tsirar da mutum abin nufi tauhidur rububiyya daya dayan shi ba zai wadata ba ya wadace ka ka zamanto musulmi kuma ba zai tsirar da kai ba daga azaba gobe alkiyama yau da kayar da Allah shike kashewa shike rayawa shike fitar da tsarrai shike kaza shike kaza shike kaza daga cikin ayyukansa da bangaren tauhidur rububiyya hakan ba zai sa a ce maka kai musulmi bane kana nan a matsayin ka kafiri sai lokacin da kai yarda cewa babu ambota bisa ga cancantar shi ina fatan mun gane da haka kenan da mutun zai rayu akan tauhidur rububiyya shi kadai bai zamanto musulmi ba da zai mutu akan tauhidur rububiyya shi kadai yana daga cikin wanda za su shiga wuta gobe kiyama kenan kaga tauhidur rububiyya baya wadata ka kasance musulmi kun ba zai tsirar da kai ba gobe na kiyama saboda mushrikan farko su Abu Jahal su Abu Lahab manyan kafiran da suka gabata a tarihi wanda kuka sani ma da wanda ba ku sani ba duka sun yi imani da Allah ta bangaren rububiyyar sun yarda da cewa Allah shi ke kashewa shi ke rayawa shi ke saukar da ruwa daga sama shi ke fitar da tsirrai shi ne mahaliccin komi da komi shi ke jujjuya al'amura shi ke kawo iska shi ke sa wanga ya zamanto maɗaukaki ya kaskantar da wanda ya ga dama daga cikin bayin shi duka kafaran farko sun yarda da wannan dalili ko fada Allah madaukin sarki ya ce wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah Allah ya ce ma annabi Muhammad da zaka tambaye kafaran makka wane ne ya halicce su za su ce wa Allah wannan kaga aya ce a cikin alqur'ani Allah ke tabbatar da cewa lalle kafaran farko sun yarda da cewa wane ya halicce Allah ne kasancewa sun yarda da cewa Allah shine mahalicci bai fitar da su ba daga kangin kafirci har yanzu su menene kafirai saboda tauhidin rububiyya ka gano Allah shine mahalicci kadai ba tare da ka bauta mishi ba ba zai fitar da kai daga cikin shirka ba ba za ka fita ka bar mushrik shirka ba sai lokacin da kai yarda cewa lalle Allah shine abun bauta ka bauta masa ina fatan mun gane saboda shi tauhidin rububiyya kama kofa ce da mashiga ta tauhidul uluhiyya ina fatan mun gane tunda in ka yarda Allah shike kashewa shike rayawa shike fitar da tsirrai shike jishu al'amura dan me ba za ka yarda da cewa shi ya cancanta da bauta ba ka bauta masa shi yasa Allah ya ce ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun ya ku mutane ku bauta ma ubangijinku wannan wanda ya halicce ku kuma ya halicci wanda ya gabace ku kaga da yace ku bauta mishi saboda miya Allah saboda shi ya samar da ku a yayin da babu ashe kasancewa shi ya halicce ku to shi kadai kamata ku bauta mu tunda baya da abokin tarayya wurin samar da ku haka bai kamata ku mishi kishiya ba wurin bautarsa alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum al-ardha firasha was-samaa'a binaa wa anzala min as-samaa'i ma'a kaga sai jero muku wasu ayyukan da yake banta da yi shi kadai da haka ku bauta mishi shi kadai kada ku hada shi da abokin tarayya to yarda da wannan tauhidur rububiyya shi kadai ba zai tsiratar da kai kuma ba zai samu da kai ba daga barin shirka tunda kafiran farko ma sun yarda da shi haka a wani wurin Allah ke cewa kul man yarzuqukum minas samai wal ard kace da su shin wake arzuta ku daga sama zuwa ƙasa wake arzuta ku Allah wannan ana tattaunawa ne da wa kafaron farko wake arzuta ku daga sama arzuta su daga sama shine sabko musu da ruwan sama wanda ruwan sama babban arziki ne shi in ya sabka ne sannan ya zo da ki ƙasa ya cakuɗa da abin da ke cikinta na arziki ya fitar muku da sama kenan wake arzuta ku daga sama ta hanyar sabko muku da ruwan sama wake fitar da tsirrai kul man yarzuqukum minas samai wal ard wake fitar da tsirrai wane ne ya aje muku duk wasu ma'adani da kuke tonawa don ku yi amfani da su don tafiyar da kyawun rayuwa amman yamliku sam'a wal absar wa ki mallaka ji da gani wa man yukhriju al hayya min al mayit wa anene ki fitar da rayayye daga matacce wa yukhriju al mayita min al hayy kuma wa anene ki fitar da matacce daga rayayye wa man yudabbiru al amr wa anene ki jujuya al amra fa sayaquluna Allah Allah ya ce amsar da kafirai zasu baka zasu ce wane ne Allah kadai ke yin wannan abu amma tare da haka sunan su me kafirai mushrikai me yasa suka zaman to kafirai da mushrikai bayan sun yi imani da wannan bangaren tauhid rububiyya saboda basu yi imani da Allah ba ta bangaren tauhidin shi na uluhiyya basu rasa bauta mishi shi kadai ba shi yasa kaga didda sun yi imani da wannan al'amuran Allah ya bar su a matsayin kafirin su mushrikai kenan kaga tauhidur rububiyya baya amfanin mutum matukan bai hada shi da tauhidul uluhiyya shi yasa malai ya ce godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda baya karbar tauhidur rububiyya a bayansa har lokacin da sai lokacin da suka kadaita shi da tauhidul uluhiyya shine kadaita shi da bauta subhanahu wa ta'ala sai malai ya shiga yana so ya bayyana muku ma'anan wannan tauhidi ma'anar tauhidul uluhiyya da abinda wannan bayani nashi ya kumsa sai ya ce fala yattakhiduna lahu niddan kada su riki kishiya ko abokin tarayya tare da Allah kar su masa kishiya shi yasa Allah ya ce fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun sauda andad jam'i ne na annid annid kuma shine almathilu wan nadhir kar ku sanya ma Allah makamanci kar shi kishiya cikin komansa kar kuma shi kishiya cikin rububiyarsa kenan ayyukan da yake gudanarwa shi kadai ne mahalicci shine mamallakin komai da komai shike sarrafa komai da komai kar kuma kishiya cikin haka sannan kar kuma kishiya a cikin sunayen shi da sifofin shi sannan kar ku masa kishiya a cikin bautarsa shi kadai ne abun bauta subhanahu wa ta'ala shine fala taj'alu lillahi andadan kenan fala yattakhiduna lahu nidda yace wala yad'una ma'ahu ahada kada su kira kowa tare da shi anan malam sai ya fara bayani game da abin da ya shafi addu'a wanda addu'a ita ce mafi girman nau'ikan bauta da za a bauta ma Allah da su kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana hakan a cikin hadisin da Abu Dawud da Tirmidhi suka rawaito da Ibn Majah haka yazo a cikin Musnad na Imam Ahmad hadisin da Nu'man ibn Bashir yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yana cewa addu'a huwa al-ibada addu'a ita ce ibada addu'a huwa al-ibada addu'a ita ce ibada sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai karanto fa da Allah madaukin sarki da yace wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum malan sai fara da addu'a saboda muhimmancin ta da girmanta wanda addu'a ibada ce da akan kadaita Allah da ita shi kadai subhanahu wa ta'ala ba a hada shi da wani a cikin addu'a wanda addu'a ko ta kasance du'a'u ibada ko ta kasance du'a'u mas'ala du'a'u mas'ala shine roƙonka na ubangiji ya Allah yi min kaza ya Allah ba ni kaza kore min kaza ya Allah yayi min matsala ta kaza kaga wannan du'a'u mas'ala ce sannan du'a'u ibada du'a'u ibada shine sallah azumi zakka hajji da duk abinda Allah ya fore ka ka aikata da kokarin nisanta abinda Allah ya ce ka bari wannan shine du'a'u ibada dan duk wanda ya sallah kamar yana roƙon Allah ne ya bashi sakamakon masallata ko bi fada bai Allah ya ce wanda ya sallah zai samu kaza ko wanda ya kaza zai samu kaza wanda ya azumi zai samu kaza to sai yayi nufin sa Allah ya masa mi ya ba su sakamakon aikin nan dai kaga du'a'u ibada ne roƙon Allah ne dan halinka yana nuna kana son Allah ya baka sakamakon wannan aiki da ka aikata to du'a wa ibada du'a wa mas'ala haƙi ne na Allah shi kadai ba a tara shi da wannan shi cikin wannan du'a wa mas'ala ko roƙon wani Allah bai halatta ba sai cikin irin ababan da wannan wanda ka roƙa ya iya su wannan jaizi ne ina fata mun gane rukiwa na ba ni kaza tallafa min da kaza cikin irin ababan da ka san yana da kudura yana da ikon ya maka su wannan babu lifi amma ka roki mutun cikin irin ababan da ka san sun zarce da mahaluki yayi su sai Allah madaukakin sarki to a wannan lokacin ka tara shi da Allah cikin abin da yake haƙi ne na Allah shi kai ko ku ka roki wanda baya nan baya ganin ka bai san halin da kake ciki ba ina fatan mun gane wannan shi ma kaga ka tara shi da Allah cikin abin da yake haƙin Allah ne koko yana nan yana jin ka yana ganin ka amma sai ka roke shi cikin abin da baya iya yafi karfin halitta yayi shi sai Allah madaukakin sarki wannan lokacin ma ka tara shi da Allah cikin abin da yake haƙin Allah ne kaga kai shirka da Allah madaukakin sarki Allah ya kiyaye shi mu kare shi yasa Allah ya ce huwa al-hayyu la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlisina lahuddin huwa al-hayy Allah shine rayayyen sarki cikakken rayuwar da babu karshe tare da ita la ilaha illahu babu abun bauta bisa ga cancanta sai shi sai ce fad'uhu ku kira shi ku bauta mishi sa'un du'a ibada ku du'a mas'ala mukhlisina lahuddin kuna masu kebance shi da ibada kina kaga sai ce ku kira shi ku bauta mishi kuma ku dayanta shi da bautar kar ku mai tarayya kar ku mai abokin tarayya cikin bauta duk wanda ya karkatar da wani abu na bauta misalin ibada ta addu'a zuwa ga wanda ba Allah ba to hakikan ya fada cikin bata mai girman gaske kuma ya abka cikin shirka kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyama wa hum an du'aihim ghafilun wa idha hushira an-nas kanu lahum a'da wa kanu bi'ibadatihim kafirin ba a kiran wani Allah wanda ba Allah ba da biyan bukata balle irin bukatar da babu wanda ya biyanta sai Allah madaukakin sarki kamar yadda Allah nuran yake cewa walladina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qatmir wanda kuke kira kuma bayan Allah ma yamlikuna min qatmir ba su iya mallakar daidai da al-qatmir al-qatmir shine wannan yanar da ake samu ta zagaye dan da biyu wanda kuke kira kuma bayan Allah kuma su wane ne gumaka ne itace ne duwatsu ne annabawa ne mala'iku ne kuma wane daga cikin halittun Allah Allah ya ce ba sa iya mallaka al-qatmir ba nasu bane ba al-qatmir mulki ne na Allah kuma nashi ne ba wanda ke tarayya da shi a cikin shi to wanda ku ba su mallaka al-qatmir yaya za a yi su biya muku bukata ya za a yi baka da ya za a yi baka arziki ya za a yi baka lafiya wanda bai iya bai mallakar katmir Allah ya ce in tad'uhum la yasma'u du'aakum idan kuka kira su da neman biyan bukata la yasma'u du'aakum ba sa jin kiran da kuke musu saboda matattu ne sun mutu walau sami'u mastajabu lakum Allah ya ce kai da sun ji ma ba za su iya karba muku ba wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum kuma ranar tashin alqiyama za su kafirce mu wannan shirkar da kuka yi da su za su barranta da kai kiran da duk wanda ya mu manzon Allah ya kira irin kiran da ake yi ma Allah shi kadai annabi zai barranta da shi gobe alqiyama yace ba ni ba kai dan me zaka kishiyantar da ni da Allah duk wanda ya kira wani waliyi ko wani shehu ya hada shi da Allah ya bashi haƙoƙi daga cikin haƙoƙin Allah gobe alqiyama zai barranta da shi zai kafirce mu abin nan da ya aikata da shi da haka kenan kaga addu'a tana daga cikin manyan ibadu kai mafi girman ibadun da ba a yi makowa su sai Allah hada Allah da wani a cikin ibada ta addu'a shirka ce ta bayyane da za ta sa ka bar musulunci ka san mushriki Allah ke shi ya kare mu gaba daya yasa malai ce wala yad'una ma'ahu ahada wala yatawakkaluna illa alayhi kuma mutanen kirki masu tauhidi ahlut tauhid kenan ba sa dogaro ga kowa sai ga Allah madaukakin sarki ba za su firgita ba yayin da wani abu ya same su ko wata musiba sai zuwa ga Allah madaukakin sarki shi kadai ba zuwa ga wani shi ba mana ba sa karkata sai zuwa ga Allah shi kadai madaukakin sarki idan suka ji tsoro suka fargita suna komawa zuwa ga Allah ne kamar da Allah ya ce fafirru ila Allah ku gudu ku sabar zuwa ga Allah subhanahu wataala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin addu'ar da yake yayin da zai barci la malja wala manja minka illa ilaik Allah shi kadai ne abin doka cikin dukkanin halinka kar ka dogara ga kowa sai Allah madaukakin sarki cikin al'amuranka na rayuwa duniyarka da lahirarka abin dogaranka shine wa shi Allah kadai madaukakin sarki shi yasa Allah madaukakin sarki yace wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin ko a wani wurin Allah yake cewa wa tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut ka dogara akan rayayyen da baya mutuwa wannan aya tana da wasu fa'idodin da ya kamata ku lura da su ka dogara akan wanda Allah da baya mutuwa wa tawakkal 'ala al-hayy a rayayyen da alladhi la yamut wanda baya mutuwa wanda shine wa Allah madaukakin sarki kenan kakka dogara akan matacce koko wanda zai mutu nan gaba koko wanda baya da rayuwar ma kwata kwata saboda wanda yake zai mutu ko matacce ko da skarare wanda baya da rayuwa bai cancanci a dogara gare shi na kasa shine ya rasa wasu abubuwa da dama baya da cancanta ta a dogara gare shi ina fatan kun gane kenan karka dogara da wani annabi daga cikin annabawa karka dogara da wani mala'ika daga cikin mala'iku karka dogara da wani shehi ko wani waliyi karka dogara ga wani bishiya ko icce ko kabari ko wani abin da mutane suke kaddasa idan zaka dogaro ka dogara akan rayayye wanda bai mutuwa wanda kuma shine Allah subhanahu wa ta'ala ina fatan mun gane wannan yake nuna kuskuren mutane da ke cewa na dogara da Allah da annabi ai kaji da dama daga cikin mutane ne da dogaro na Allah da manzon shi na kai kuskure ne dogaro ana yin shigawa ga Allah shi kadai ba a dogaro ga kowa sai ga Allah ba a dogaro ga annabi wanda ke nuna mana kuskuren waƙan nan da ake yadawa abin dogaro na Muhammadu abin dogaro na Muhammadu kuskure abin dogaro na wane ne Allah wa man yatawakkal ala Allahi fa huwa hasbuhu inna Allaha بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا سنن ما ده يجي ولا يفزعون في كل حال الا اليه ما زاسو كوما با cikin ko ba zasu komawa ba a cikin dukkan halin da suka samu kansu akai sai zuwa gare shi shi kadai subhanahu wa ta'ala sannan yace wala yad'unahu bighairi asma'ihi alhusna sannan ba sa roƙon Allah da wasu sunaye wanda ba sunayen shi ba kyakkyawa dan aiki da fada Allah madaukakin sarki da yace walillahi alasma'ul husna fad'uhu biha wallahi alasma'ul husna fad'uhu biha sannan Allah wani yake cewa qul ad'u Allah أود الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى متى ننكركي الموحدون ما سكت يتألى باسا كران ألا سيد سونا ينشي كاواوا ألا يناد سونا يكاوا واند سكا كي متكاور كاو يناد سفو فينا كمالا إذا انزا سروق وانشي تو سكر روك إيش يني تفسك سونا ينشي كاواوا سألي يا الله ko ya rahman ya rahim ya tawwab haka suke kiran sunan Allah da sunan shi kyawawa da neman ya biya musu bukatunsu ko ya cire su daga cikin irin kangin da suka samu kansu akai ina fatan mun gane kuma yana da kyau idan zaka kiran Allah da sunan shi ka kira shi da sunan da ya dace da halin da kake akai da irin bukatar da kake nema wurin Allah gafara kake nema sai ka ce mi ya ghafuru ighfir li ya mai gafar zunubai ka gafarta min tuba kake nima sai ka ce mi ya tawwabu tub alayya rahama kake nema sai kace mi ya rahman yarhamni ko haka karka kiran sunayen Allah da suka dace da irin bukatar da kake nema ina fatan mun gane wanda hakan ya tabbata su da dama a cikin addu'o'in annabawa da manzanni a cikin alqur'ani mai girma ayoyi barkate masu yawa wanda ke nuna annabawa idan suka samu kansu cikin wani hali na damuwa ko suna nuna bukata wurin Allah za su kira shi da sunayen shi masu tsarki wannan kuma shine aikin manzanni gaba ɗaya da annabawa da suka biyo bayan shi sabanin abin da ya faru ko ku sabanin abin da yake gudana a wurin mabiyan dariƙar Tijaniya shine Ahmad Tijani abun mamaki Ahmad Tijani a cikin littafin shi ko kuma littafin mabiyan dariƙar Tijaniya na farko littafin Al-Ifadatul Ahmadiyya li murid as-sa'adatil abadiyya shafina 57 da cikin littafin Yaqutatul Farida ko kuma littafin Ad-Durratul Kharida sharhi ne na Yaqutatul Farida al-Yaqutatul Farida shi kuma juz'i na 4 shafi na 103 zuwa 104 ai kaga Allah cewa walillahi al-asma'ul husna sai ce mi ku fada inji fad'uhu biha me ma'ana wannan aya mun fasarta ta yanzu mi Allah ya ce walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha me fasarta aha ku roke shi da wannan sunaye ko a wani wurin kuma Allah ya ce ulidullah ko ku roki Allah da sunan shi Allah awidur rahman ko ku kira shi da sunan ar-rahman ayyam ma tad'u kowane ɗaya kuka kira falahu al-asma'ul husna ya halatta kuma ma yana da sunaye kyawawa kenan Allah yana faramu da mimi me kira shi da mi sunayen shi kyawawa to amma a cikin al-ifadatul ahmadiyya shafi na 54 da littafin ad-duratul kharida juz'i na 4 shafi na 103 zuwa 104 mi ahmad at-tijani yace ahmad at-tijani cewa yi nahani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an atawajjaha bil asma'il husna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ni in fuskanci Allah ina mai roƙon shi da sunayen shi kyawawa subhanallah yaushe annabi zai furanka da abinda Allah zai hana ka aiki da abinda Allah ya fure ka ka aikata shi annabin ne zai zo ya furo da sabanin abinda ya zo daga cikin alqur'ani mai girma wai annabi ya hana shi ya fuskanci Allah ta hanyar roƙon shi da sunayen shi kyawawa sai ce amma manzan Allah ya fure ni idan zan roƙi Allah in fuskance shi da salatul fatihi lima ughliq kaga wannan ƙarya ce ku shakka ba kuma wallahi wannan kafirci ne wanda zai iya sa mutum ya yi riddi bar musulunci annabin ne zai fure ka da ka nisanci kiran Allah da sunan shi kyawawa bayan Allah ya ce walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha qul idullaha aw idur rahman ayyamma tad'u falahu al-asma'ul husna wanda addu'oyin annabi idan ka bibiye su duk suna kalkashin kiran Allah da sunan shi kyawawa wa ayyuba idna da rabbahu anni massani dhur wa anta arhamur rahimin cuta ta shafe ni na samu kaina cikin damuwa kuma ya kai Allah kai mafi jinkan masu jinkai ne kenan kai mi ka yayi mini amma kaga Ahmad at-Tijani ce a'a annabi ya hana ni in kira Allah ko in fuskance shi da sunayen shi kyawawa amma ya fure ni da cewa idan zan fuskanta shi in kira shi da salatul fatihi lima ughliq annabi ne zai sa kai shirka me ya salatul fatihi lima ughliq ko ka tsara kayan salati ne na banza karanta shi banza bai da wani amfani salati ne na shirki idan ka ji hanyar da ya biyo za ka yi Allah wadda da salatin da wanda ya zo da shi Ahmad al-Bakari ya zo da shi ya ce ya fuskanci Allah yana roƙon Allah ya ba shi wani zikiri da zai zan ambatan shi da shi ya ce kawai sai takarra ta zo daga sama kuma da rubutun ƙudura a ciki rubutun waye ƙudura kenan Allah da salatul fatihi a ciki kaga salatul fatihi menene wahayi ne daga Allah kamar yadda shi Ahmad al-Bakari yake iddia sannan a cikin ar-rimah na Umar al-Futi yace duk wanda bai yarda da cewa salatul fatihi ba wahayi ne daga Allah to in ya karanta ta baya da ladan mu kuma sai mu ce da shi in ka kuskuwar kayar cewa salatul fatihi wahayi ne daga Allah kai mi kayar da ka daina musulunci kenan kaga ba ka tijaniya ba ka musulunci dan da in kana tijaniya sai ka yarda da wahayi ce daga mi daga Allah in ko ba ka yarda ba ba ka tijaniya in ko ka yarda ba ka musuluncin gaba dai bale ka zauna tijaniya kaga wannan shine suka kafa mutane akai na sharri da karerai ga Allah da manzon shi Allah ke shi mai kare kenan magabata ko mutanen kirki gaba daya sukan kira Allah ne subhanahu wa ta'ala da sunayen shi kyawa sannan ma lace wala yatawassaluna ilaihi bishufa'a sannan mutanen kirki ko ahlus sunna masu biyar tafarkin manzon Allah ba sa tsanantuwa zuwa ga Allah ta hanyar masu ceto mimana idan za su kira Allah madaukakin sarki ba sa sanya dan tsakani tsakankaninsu da Allah yanda suke bautar shi sukan bauta mishi kai tsaye in za su kira shi kai tsaye za su kira shi suna da bukata kai tsaye za su fada mishi suna neman kariya kai tsaye za su gaya mishi ba sai sun tsanantu da wani bai isar da sakonsu ga Allah ina fatan kun gane kenan ba a tawassuli da wani wurin bautar ubangiji annabawa da manzanni gaba daya su ƴan tsakatsakiya ne tsakaninsu da bayin Allah amma wani irin tsakatsakiya tsakatsakiya na isar da manzanci da sakon Allah amma ba tsakatsakiya na bautan Allah ina fata kun gane bambancin abubuwan guda biyu annabawa dukansu da manzanni da Allah ya turo zuwa ga bayu annabi Muhammad misali sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaga tsakanin shi da mu da ubangiji shi dan tsakatsakiya ne tsakanin Allah da mu wurin ya isar da sakon Allah zuwa gare mu ya fahimtar da mu addini ya fahimtar da mu muradin Allah ya fahimtar da mu wahayin da Allah ya sabkar yana nufatan mu domin mu bauta mishi da wannan abu ina fata kun gane amma ba dan tsakatsakiya bane ba wurin bautar ubangiji bautar ubangiji kai tsaye zaka bauta mishi abinda ke nuna annabawa ƴan tsakatsakiya ne amma ta wurin isar da sako idan ka dibi alqur'ani da zubin tsarin shi da yadda Allah ke bada amsa tsakanin annabi da sauran mutane idan suka tambaye shi nan zaka gane cewa lalle annabawa ƴan tsakatsakiya ne wurin isar da sako da manzanci sakan tambaye annabi yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima kaga tambaya suka yi wa suka tambaya manzon Allah shi kuma sai Allah ya bashi amsa ya gaya musu kaza saboda tsakanin mu da annabi da ubangiji tsakankani ne na isar da sako ko wa yasalunaka ma za yufiqun qulil afu ko wa yasalunaka an ash-shahr al-haram qitalun fi wal qitalun fihi kabir waysalunka an al-yatama qul islahu lahum khair da irin tambayoyin da suke kama da haka kaga annabi dan tsakatsakiya ne tsakanin mu da shi da ubangiji wurin isar da mi sako amma wurin bauta fa Allah ya ce mu annabi wa idha salaka ibadi anni fa inni qarib babu ma qul kaka ce kaza babu ce musu kaza Allah ya ce idan bayinka suka ban bayuna suka tambaye ka ya manzon Allah game da ni ce musu kusa niki su roke ni kawai babu maqul kawai Allah ya ce kusa nake su roke ni wa idza salaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'a nakan karba bukatan mai bukata yayin da ya kira ni ina fata mun gane amma karka kuskura ka sanya wani ya zamanto dan tsakani tsakaninka da ubangiji wurin bauta mishi ina fata mun gane irin yadda mushrikan farko suke yi idan za su bauta ma Allah sukan sa Allah ya zamanto dan tsakani ko su sa wanda suke kira ya zamanto dan tsakani tsakanin su da ubangiji suna neman ceto a wurin shi ina fatan mun gane saboda da aka ce musu suna shirka ta suke ma na abuduhum illa liqarribuna ila Allah sulfa ba su nike bauta ma muna neman kusancin su ne dan su kusantar da mu wurin Allah muna neman ceton su ne dan su cece mu a gaban Allah, wanda ceto haƙi ne na Allah shi kadai, babu wani wanda ke tarayya da Allah madaukakin sarki cikin abin da ya shafi ceto. Shi yasa Allah ya ce qul lillahi ash-shafa'atu jami'an, ceto na Allah ne shi kadai, babu wanda ke tarayya da shi a cikin ceto. Kuma ba yadda za a yi a cika ceci wani sai in Allah ya yarda a cece shi. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi, wani ne zai ceto a gaban Allah ba tare da izinin sa ba? Babu. Sai in Allah ya bada izini cecuwa ne, sannan a cece shi. So da Allah ya saka kai ceto, girmama ka ne da karrama ka, ka tsira, amma kuma Allah zai baka damar ka ceci wasu daga cikin bayi da sun sabo ko sun yi abin da ba daidai ba, sai a daga musu kafa saboda kai. Kaga Allah ya karrama ka kenan. Akwai bayan da Allah zai ba su damar yin haka gobe kai, amma Allah ya samu a cikin su. Ceto idan zaka roƙon shi, ka roƙe shi ga Allah kai tsaye, kar ka ce annabi ka cece mu gobe kiyama, wannan shirka ne, ko shakka babu a cikin yin haka. Kar ka ce shehu ka cece mu, babu. Shewa ya cece shi, bale har ya cece ka, wa yake da guarantee? Babu. Ina fatan mun gane, wa ya ce maka ya tsira bale kai har ya cece ka gobe kiyama? Da aka ceto na Allah ne, kai tsaye ka roƙi wa Allah madaukakin sarki ya cece ka. Ko cewa za kai kana so Allah ka sani daga cikin wanda annabi zai ceta yaushe? Ko ba alkiyama? Wa ka roƙa? Allah. Kuma ka roƙi abinda Allah kaɗai ke da mulki shi. Bayan sai Allah ya bada izini fa a ceci wanda za a ceta, wai wanda ya ceto, wanda zai ceto ya ceto, sannan sai ya yarda da wanda za a ceta. Wa la yashfa'una illa liman irtada, ba za su ceci kowa ba sai wanda Allah ya yarda da shi, kenan mai tauhidi ne, ba mushriki bane. Ba yadda za a yi ka ceci mushriki gobe kiyama? Mushriki bai da mai ceto gobe kiyama. Inda za a ceci mushriki gaba ɗaya, a fitar da shi daga wuta, sa shi aljanna, da farkon wanda ceton annabi zai ma amfani shi ne wa? Abu Talib. Ya ba manzo Allah kariya fiye da kake zato a garin Makka. Ya taimaka mishi sosai, ya hana a taɓa annabi har ya bar duniya ya mutu. Kuma annabi bayan Abu Talib ya mutu ma ya yi ta nema masa gafara, ya ce la astaghfiranna laka ma lam unha anka, zan yi ta nema maka gafara matuƙar ba hana ni nema maka gafara. Ƙarshe aka hana manzo Allah ya nema masa gafara. Ma kana lin nabi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikin, bai dace ba ga annabi wanda suka yi imani su nema ma mushrikai gafara. Kenan Abu Talib ya mutu mi? Ya mutu mushriki. Kuma annabi bai bar shi ba, yana kai kawo har lokacin da ran shi za ya fita, yana tallata mashi addinin musulunci. Qul la ya amma yake cewa qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha inda Allah, ya kai dan uwan babana ka faɗi la ilaha illallah, kalma ce guda wadda zan tsaya maka gaban Allah gobe da ita. Kafirai su ce a targhabu an millati Abdul Muttalib, yanzu za ka bar addinin Abdul Muttalib ka bi annabi Muhammad? Karshe sai ya ce huwa ala millati Abdul Muttalib, ya mutu akan haka. Ya ce yana kan addinin Abdul Muttalib, ya mutu akan kafirci. Wani ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce shin ka amfani dan uwan babanka ya kasance yana yin fushi saboda kai, ya maka kaza ya maka kaza? Annabi ya ce eh, na amfani sa, da kasan wuta yake. Sannan ceto na ya masa amfani yayin da aka mai dosa gaban wuta, ana mai azaba daidai inda yake alwala, koko daidai ma'alwanta, ba mu ce yana alwala ko tsau da kafiri ne, daidai inda ake alwala, daidai nan wuta ce ke cin kafafuwansa, kwakwalwarsa na ta farfasa har yana ganin cewa ya fashin azaba da kowa a cikin wuta. Nan ne kawai ceton manzon Allah ya riske shi. Da ƙasa yake, kaga ku ai ƙasa ta fi azaba sama da wannan wurin, ko sai aka kaffafa mishi aka mai dushi gaban wuta. Kenan kaga manzo Allah ya amfane sa. Amma amfanin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masa na ceto, bai cire shi ba daga barin azaba gaba ɗaya, kuma aljanna, kuma ba zai shiga aljanna ba har abadan abada. Me zai hana shiga aljanna? Saboda ya mi? Ya mutu mushriki, ya mutu kafiri. Allah ya tsare mu da shirka da kafirci. Ana nuna mana lokacin sallah yayi. ko lokacin kiran sallah kenan nan zamu dakata abinda muka fada daidai Allah ya ba mu ladan shi abinda muke kuskure ko abinda ke kamar da shi Allah ya fi mana gaba daya assalamu alaikum wa rahmatullahi